بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يو الله ما بقول كن سلكي بوديا ده هذا كسكو جم أو أن يني من البركة أو أن غري من البركة أو أن مسلا شيء من البركة a cikin wannan wata mai albarka daya ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shine yayi daidai da 12 ga watan Satumba miladiya ta 2007 addu'a da aka saba yi duk shekara a irin wannan lokaci a wannan masallaci tare da dan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya yi kansa da rahmatai gafarta masa. Lalle ko yaushe na tabbata masu zuwa karatu wannan guri suka halarci wannan guri musamman a irin wannan lokaci kokolwarsu ba za ta manta da hoton dan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam. Abu ne wanda nake da yaqini a kansa cewa ga galibi waɗanda suke zuwa wannan guri ko suka zo wannan guri a yau sun zo shi ne a dalilin karatuttuka da Sheikh Jafar Mahmud Adam yake gabatarwa na Ramadan a tafsirin Al-Qur'ani a wannan wurin. Abu ne wanda yake sananne a tarihin Musulunci, duk da cewa mukan iya mu manta a wani lokaci ko kwakwalwarmu ta yi nisa, amma sanannen abu ne wanda duk ya ɗora diddigensa ƙafafuwansa a kan wannan hanyar da muke kai. To babu shakka ya sayarwa da Allah maɗaukakin sarki rayuwarsa ne. Ko menene wanda ya mallaka ya zama sun yi ciniki da Ubangiji, Ubangiji ya masa alkawarin aljanna. Saboda haka tarihin Musulunci kai tarihin da'awa zuwa ga Allah da faɗar gaskiya tun kafuwar duniya har zuwa yau haka take cike da gwagwarmaya. Wasu su faɗi, wasu su tashi. Wanda duk yake karanta Qur'ani, yake karanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, yake karanta tarihin Musulunci, yana da kyakkyawar masaniya da haka. Wataƙila mu ba kwan abu ne a ƙasa irin wannan a tarihinta a ce ga wani malami wanda yake kira zuwa ga Allah, yana faɗakarwa, yana nusantarwa, yana ƙoƙarin gyara al'ummarsa. Wataƙila a tarihin wannan ƙasa tamu ba a taɓa jin irin wannan ta faru ba sai ga ɗan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam. Amma a tarihin kafuwar Musulunci wannan ya faru da dama, kuma Allah ya labarta mana wannan a cikin littafinsa. Ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. Annabawa da dama sun shiga gwagwarmaya, an kashe da dama daga cikinsu, an kashe malamai na Allah da dama wajen ɗaukar kalmar Allah, amma wannan bai sa su sun yi rauni ba, wannan bai sa su sun girgiza ba. Sun yi haƙuri, sun yi juriya, sun jajirce a kan wannan tafiyar da suke. Allah ya faɗi wannan don ya gaya wa al'umma cewa kada ta yi sassauci, kada ta yi sakaci, kada zuciyarta ta karaya, don an waye gari babu gangan jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu. Allah bai rataya addininsa da gangar jikin wani ba, shi ne ya saukar da addini, shi kuma ne yake bawa addinin kariya. Ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, haka in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayazillahu ash-shakir. Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yace ba wani bane face manzo ne daya ne daga cikin jerin gwanin manzanni da suka wuce, ashe yanzu idan ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya da baya guyoyinku su yi sanyi su sace saboda babu Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakankan ku. To wanda ya juya ko yayi sassauci ko yayi sanyi to ya sani ba zai cuci Allah komai ba, kuma Allah madaukakin sarki yana nan tare da masu gode masa masu haƙuri akan wannan tafiya, kuma yana sakanta musu akan wa. Idan tafiyar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da rabuwar shi da duniya bata sa addinin musulunci yayi rauni ba, bal ma ƙarfi ya ƙara yi, faɗaɗa ya ƙara yi, ya shiga wuraren da da bai shiga ba, ƙasashen da suke tunƙaho suke taƙama suke ƙafafa a bayan ƙasa a lokacin rayuwarsa, irin Farisawa da Rum ba a karya su ba sai bayan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Addinin musulunci bai yi rauni da wannan ba, ƙarfi ya ƙara yi, girma ya ƙara yi, faɗaɗa ya ƙara yi, da dama mutane sun shigo musulunci ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka nan khalifofinsa, sayyidina Abubakar yazo yayi khalifancin sa, ya tafi sayyidina Umar wanda ya cika duniya ya baza rundunarsa ta musulunci ko ina da ina, aka karya manya-manyan kasashen da suka fi kowa jin kansu wajen karfin soja da iya yaki da wadatar arziki kasar Farisa da Rum, zamanin sayyidina Umar aka karya ta, aka zo aka kashe shi a masallaci, wani arne ba majusi Abu Lu'lu'a ya kashe shi. Wannan bai sa musulunci yayi rauni ba ko ya ja da baya, bai sa musulmi guyoyinsu sun yi sanyi ba. Haka nan aka zo lokacin sayyidina Usman, shi ma ya baza rundunar musulmi ko ina da ina, aka kafa musulunci aka dasa shi aka shigar da shi saƙonni na duniya daban-daban, aka zo shi ma aka kashe shi a gidansa yana azumi. Wannan bai sa musulunci yayi rauni ba. Sayyidina Ali shi ma haka ta faru gare shi, haka aka yi ta tafiya a tarihin musulunci. Kuma waɗanda suke yi wa musulunci kwantan ƙauna suke ƙoƙarin su ga cewa sun bi hasken musulunci ɗin, duk sanda suka yunƙuro da niyyar su da sun karya musulunci, to a lokacin kuma Allah madaukakin sarki yakan ƙara zuzu ta wutan musuluncin a zukatan samari, sai zamana ba nasara suke ci ba, kusan abinda suke yi ma ƙara ingiza musuluncin suke. Sanin kowa ne tun daga 11 September da irin yadda manyan ƙasashe na duniya ƙarƙashin jagorancin Amerika aka saka duniyar musulunci a gaba, ake ta yi wa musulmi lugudan wuta, ake ta kisan su kamar kiyashi, ake taka su yadda aka ga dama, amma wannan bai sa musulunci ya yi rauni ba, bai sa ya ja da baya ba, zukatan musulmi ba su karai ba. Kamar yadda muka ce a tarihin musulunci wannan ta faru da yawa. Akwai as-sultan ko al-qa'id mawdud, ɗaya ne daga cikin manya-manyan kwamandoji na musulunci a lokacin da kiristoci a ƙasar Sham suke ƙoƙarin su taka musulmi, a lokacin da wani daga cikinsu ma har ya je ya kai mamaya Qudus ya riƙe wani sashi mai girma na Qudus kafin Salahuddin ya taso. A lokacin akwai Ad-Dawlatu Saljukiya, daula ce ta Ahlus Sunna wadda mutanen taki suka kafa ta, wacce ta yi mulki ta dawowa da musulunci haifarsa, ta dawowa da sunna ƙarfinta bayan daula ta buwaidiyya daula ta yan shi'a ta yi kokarin ta ga karshen musuluncin ta karya shi Allah ya tayar da wannan daula a hannun mutanen taki suka tashi suka yaki waɗannan yan shi'a waɗanda suke mulki karkashin daular buwaidiyya suka murƙushe su a Baghdad suka yi ƙarfi a wannan lokacin suka shiga ko ina suna kokarin sai sun tumfike abinda waccan shi'a suka dasa sun dasa sunna a gurin an samu wani babban komanda a cikin su ana kiran shi Maudud yana rike da wani sashi na Iraki sashin da ake cewa Mosul a yanzu ko a da can ma sunan sa kenan arewacin Iraki musulmin da suke Kudus suka nemi agajin sa akan yazo ya tallafa musu domin ga wani arne nan ya zo ya kwace kasashen su ya kwace gidajen su ya dasa arnaci a cikin Kudus ya kawo dauki tare da rundunar sa bayan an fafata ya baro Kudus ya dawo cikin Dimashq babban birnin kasar Syria a yanzu yayi sallar Juma'a ya tashi yayi nafila bayan sallar Juma'a kenan sai ga wani mutum ya zo ya ce shi miskini ne mabukaci ne yana bukatar taimako shi ko wannan an san shi mutum ne adali mai ihsani mai kyautatawa talakawansa ga wani mabukaci ya matso kusan sa yana bukatar taimako ya miƙa masa wata takarda ya karɓi takardar yana dubawa ashe wani mugu ne aka turo masa yana tsakiyar duba takardar ya ga bukatunsa shi kuma ya zaro wata narkekiyar wukarsa ya daba masa ya kashe shi mutumin da ya fito daga ƙasarsa ya bar jama'arsa ya bar al'ummarsa ya fito ya kawo musulmi ɗauki aka turo wani kuma wai shi wannan da rigar musulunci yake shige da ita ya sa rigar musulunci ya zo ya yi wannan aika-aika wanda har ta kai su kansu arna ɗin suka ga girman abu ashe haka za ta faru a cikin musulmi a ce an samu wanda ya kashe irin wannan shugaba irin wannan babba irin wannan mutum jagora wanda rayuwarsa gaba ɗaya ba da ita ga addinin musulunci arnan su kansu suke mamaki haka ta faru sai shi wannan komanda na arna da yake cikin Kudus sai ya rubuto takarda zuwa ga magajin gari na Dimashq yake ce masa inna ummatan taqtulu amidaha fi baiti ma'budiha fi yawmi idiha la haqiqun 'ala Allah an yubidaha shi irin wannan al'umma wacce za ta kashe shugabanta ɗaya daga cikin jagororinta a cikin kuma ɗaki na Ubangijinta a ranar idinta domin Juma'a ranar idi ne na musulmi ya ce to irin wannan al'umma lalle ya cancanta ga Allah ya daga gama da ita wannan kalma ce wacce take ɗauke da hasken gaskiya kamar yadda Mu'az ibn Jabal ya ce gaskiya tattare take da haske da kaji ta za ta ratsa zuciyarka in kai mu'mini ne inna ummatan qatalat amidaha fi baiti ma'budiha fi yawmi idiha la haqiqun 'ala Allah an yubidaha yan badiniya waɗanda suke bin aqidar shi'anci su suka yi wannan danyen aiki su suka kashe wannan jagora a ɗakin Allah yana ibada a ranar Juma'a wanda ya fito daga gidansa daga iyalinsa da jama'arsa da dukiyarsa da mulkinsa lillahi kalimatillah suka zo suka kashe shi kuma ba shi kadai ba sun yi takasakashen gilla irin wannan su suka kashe dan gidan Imam al-Haramain su suka kashe Khalifa al-Mustarshid billah su suka kashe wani waziri na sarkin wannan daula ta Salajika sultan waziri sultan Saljuki su suka kashe shi kuma suna sanye da tufa da riga da rawani na musulunci babu shakka duk wanda ya kwankwasa kofar tarihi zai ga tarihi cikakke da wuri. Wani irin bala'i ne Ibn Taymiyyah bai gani ba a kasarsa a tsakankanin ƴan uwansa, tauri nawa aka yi masa a ƙarshe bayan mutu a cikin kurkuku. Wannan ya dakushe iliminsa, wannan ya kawo ƙarshen iliminsa ko kusa. Wato yadda zakaran Ibn Taymiyyah ya tara bayansa bai yi tara lokacin yana da rai. Bayansa a jana'izarsa an ga aya, kamar yadda Imam Ahmad Ibn Hanbal yake gaya wa abokan husumarsa idan suka taso shi a gaba, ya ce bainana wa bainakum yawmul jana'iz, abinda zai tantance tsakaninmu ku bari ranar da ɗayanmu ya mutu a ga yaya jana'izarsa za ta kasance. Sai gashi a tarihi ba a samu jana'izar da ta samu cika ba irin ta Imam Ahmad. Haka nan lokacin da Ibn Taymiyyah ya mutu, mutanen da ake kaddarawa sun halarci jana'izarsa, wato ba mutane ba ne kaddan, wato ana kaddara mutane da 600,000 waɗanda suka halarci jana'iza. Dukkan kasuwanni gaba ɗaya na Dimashq a ranar da ya rasu sai da aka kulle su, babu kasuwa ɗaya da suke motsi. Mata daga gidajensu, daga saman bene da saman rufi, suna tsaye suna so su gaba wa Ibn Taymiyyah ta wuce. Mutumin da ya rayu, ƴan bid'a suka sako shi gaba, ana ganin sa ba kowa ba, a kai shi gaban mai mulki, a kai shi gaban sarki, a kai shi gaban waziri, a kai shi gaban hakimi, a kai shi gaban alkali, a taka shi a zaki shi, a ɗauke shi daga ƙasarsa a kai shi wata ƙasa a jefa shi gidan kasu. Haka ya yi ta ainihin dambarwa. Ƙarshe lokacin da ya rasu, Allah ya nuna wa ƴan bid'ar cewa zukatan al'umma ta musulmi ba tare da su take ba, tana tare da wannan bawan Allah. Wannan ita ke gaskata maganar farko ta Imam Ahmad, bainana wa bainahu yawmul jana'iz. To ga duk wanda ya halarci jana'izar dan uwa shi Ja'far bin Abi Adam, ya ga irin wannan ayar. Allah ya nuna wa duniya da su abokan gaba din cewa in sun kashe gangar jikinsa ba su kashe ruhinsa da yake yawo tsakanin al'umma. Ina jin kowane ɗaya daga cikin wanda ya karu da da'awar dan uwa Sheikh Ja'far bin Abi Adam ya haskaku da hasken da ya baza na ilimi, ya ƙara jin ƙarfin gwiwa bayan tafiyarsa sama da yadda yake ji kafin tafiya. Wannan shine abin da nake tsammani ga kowa. Duk inda aka san ana karatun sunna, bayan tafiyarsa mutane suka dinga tururuwa. Mutanen da baka taɓa tsammanin za su matso kusa da ku ba. Ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Saboda haka alhininmu da shi da baƙin cikinmu na kasancewar baya tare da ilimin da yake bazawa al'umma a yanzu ya tsaya a iya inda ya tsaya, duk da dai zai ci gaba da rayuwa kusan wata rayuwa ce sabuwa Allah ya dasa masa. Domin duk ilimin da muke karantarwa din nan yakan zama kalmomi ne da suke yawo a cikin kunnuwan mu masu sauraron su, amma duk lokacin da muka shayar da su jinannakin mu, to sai su zama wani abu mai ruhi kuma da zai keta zuciya. Kamar yadda Sayyid Qutb Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafinsa Afrahur Ruh, yake cewa ƴar uwarsa, ki sani duk abin nan da muke faɗa na gaskiya, da fafutukar da muke yi, da faɗi tashin da muke ta yi, zai tsaya a yadda yake, ba zai haɓaka ba. Tamkar bishiyar da zaka dasa ce ba za ta haɓaka ba sai ka shayar da ita ruwa. To haka nan waɗannan kalmomi da muke ambato ba za su haɓaka ba sai mun shayar da su gida da. To Allah ne maɗaukakin sarki ya so ya sanya wa karantarwarsa wata rayuwa sabuwa, shi yasa ya karɓi ransa ta wannan hanyar. mu zamu yi wa kanmu kuka da bakin ciki da alhinin rashin sa, amma shi murna zamu yi masa. Cikin mu ba wanda yake da yaqini zai samu kyakkyawan ƙarshe irin wannan, sai dai mu ta fata Allah madaukakin sarki ya cika mana da kyakkyawar cikawa. Amma shi Allah ya nuna wa al'umma, ya nuna wa duniya irin yadda yake son shi ya zabe shi. Shi kaga mu ne zamu yi wa kanmu kuka, shi sai dai mu masa murna. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansa, ya gafarta masa, ya karbi shahadarsa, ya alkinta bayansa, ya gyara zuriyarsa, ya kula da su, ya alkinta iliminsa, ko kuma da muka yi saura bayansa Allah madaukakin sarki ya cika mana da kyakkyawar cikawa. A yau insha Allah za mu ci gaba daga inda dan uwa ya tsaya karshen suratu Tauba. Muna fatan ta zama alfanun ci gare shi, ta Allah ya karbi tubansa. Za mu fara daga suratu Yunus insha Allah, da fatan duk abinda za mu karanta na daidai na gaskiya jama'a su ji su yi aiki da shi, ko su kudirce a zukatansu, Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan wannan. Allah madaukakin sarki ya ba mu dangantakar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. Haka ake kiranta da wannan suna suratu Yunus, kamar yadda yake rubuta a cikin mushafi da sauran littafan tafsiri. An ambace ta da suratu Yunus saboda abin da yazo cikinta na ambatan annabi Yunus alaihi salam, ayat da ta zo falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab alkhizy fi alhayat ad-dunya wamatta'nahum ila hin. Wannan ambato na annabi Yunus da ya zo a cikin wannan aya shi ne dalilin da ya sa aka kirawo ta da annabi da suratu Yunus. Idan ku kula, babu kuma inda ambatan annabi Yunus ya zo a cikin surar umba a wannan ayar. Duk da haka sai surar ta ɗauki sunansa, saboda a ciki Allah madaukakin sarki ya faɗi wani abu da mutanen annabi Yunus suka keɓanta da shi daga cikin ko daga sauran al'ummomi na annabawan da suka gabata, shi ne kasancewar ita ce kadai alƙaryar da ta ƙaryata manzanta ta yi faɗa da shi. Azaba ta zo daga baya suka saduda, suka rasina, suka miƙa wuya ga Allah, Allah madaukakin sarki ya yi musu azaba. Su kadai ne suka samu wannan tagomashi. To wannan yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan magana a cikin wannan aya, sannan kuma aka kira wannan sura da wannan sunna. Amma in ba haka ba, idan muka duba suratul Saffat, an ambaci kissar annabi Yunus sama da yadda aka ambace ta a cikin wannan sura, amma duk da haka ba a bata wannan suna ba. Wannan sura ce makkiya, an saukar da ita lokacin rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a Makka. Wannan shine magana, ita ce magana ta fiye ta mafi yawa daga cikin malamai, duk da cewa an ruwaito wasu maganganu daga wasu daga cikin malamai cewa sura ce madaniya. Akwai ruwaya da Suyuti ya faɗa a cikin littafinsa Al-Itqan cewa Ibn Abbas ya ce sura ce madaniya, amma maganar da take mafi inganci daga Abdullahi ɗan Abbas, wannan sura ce makkiya. Akwai waɗanda suka yadda da cewa sura ce makkiya, amma suna togaciyar wasu ayoyi daga cikinta, cewa waɗannan ayoyin ayoyi ne da suka sauka a Madina. فإن كنت في شك مما نزلنا مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وسو سنة وانا آية دا آية دا تكي باينتا دا وجه ما تكي باين وانا تبقى بعد انسو سنسو كاني أمدينة أما أبسا مغانا دا تكي ما في إنجان شتما لمي شيني سورة قبا دينتا دا قفركو حقر شي سورة جيدة أتسوكا دا إتا a Makka. Sannan tana da ayoyi 109 a bisa lissafin mafi yawa daga cikin malaman lissafin ayoyin Al-Qur'ani, duk da cewa wasu suna cewa tana da ayoyi 110, wannan shine lissafin mutanen Sham, amma lissafin yawaicin malamai suna cewa ayoyin ta 109 kamar yadda yake cikin mushafi kamar yadda kuke karantawa. Wannan sura ta zo da manufofi daban-daban don ta tabbatar da su. Daga cikin irin abinda wannan sura ta zo ta tabbatar da gaskiyar saƙon annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abinda ya zo da shi ko yake ɗauke da shi na Alƙur'ani na wahayi gaskiya ne, duk da cewa an samu waɗanda suke ƙoƙarin su ƙaryata shi ko su kawo shubha ko su sa shakka a cikin lamarinsa. To wannan sura ta zo don ta kawar da wannan shakka, ta kawar da wannan mamaki da suke yi na cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi manzanci. Hakanan wannan sura yana daga cikin irin manufofinta, ta zo ta tabbatar da cewa Allah Maɗaukakin Sarki shi ne wanda ya cancanta a bauta masa, domin shi ne ya halicci sama da ƙasa, shi ya halicci duk abin da ido yake gani, shi ne yake gudanar da rayuwa gaba daya. Wanda yake irin wannan aiki shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa, babu wani wanda yake irin wannan aiki a cikin halittu, saboda haka babu wani wanda ya cancanci abauta masa sai shi kadai. Surar ta yi kokari a tabbatar da wannan. Sannan kuma a cikin wannan sura akwai bayani na irin dalilai manya-manya waɗanda suke nuna ƙudurar Ubangiji da Allah Maɗaukakin Sarki ya ajiye a cikin halittarsa, sannan da hikima ta Ubangiji wajen a sasankawa mutumin da ya yi aikin ƙwarai, ko kuma a sasankawa wanda ya kyauta yanda ya muna da aiki, kamar yadda surar ta yi bayani a kan waɗanda suke inkarin tashin alkiyama, suke kaucewa ayoyin Allah, suke ƙaryata su. Hakanan kuma surar ta tunatar da mu abubuwan da suka faru na azaba da narko ga al'ummomin da suka gabace mu yayin da suka yi shirka da Allah, yayin da suka ƙaryata manzannin da Allah ya saukar, kamar yadda har ila yau surar ta yi tsokaci akan irin yadda yanayin duniya da misalin duniya ga mutumin da yake mai imani, cewa duniya ba komai bace, duk abin da ta kunsa na kawa ba komai bane. Allah Maɗaukakin Sarki ya yi wannan tsokaci a cikin wannan sura, saboda haka surar tana kunshe da bayani akan manufofi daban-daban. Idan muka ga irin zubinta da irin yadda abubuwan saƙonnin da surar take kunshe da shi, za mu ga irin saƙonni ne da kowace sura da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar a Makka take kunshe da irin wannan saƙonnin. Saƙonnin da suka shafi tauhidi, suka shafi tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama, suka shafi tabbatar da ranar alkiyama da kuma sakamako na mutanen da suka zama sun kyautata a nan duniya, da sakamako na mutanen wanda suka yi ba daidai ba. Surar ta bude bayan bismillah da kalmomin alif lam ra, kamar yadda wasu surorin da suka gabace ta suka bude da irin waɗannan haruffa waɗanda ake kiransu al-huruful muqatta'a. Waɗannan haruffa malamai sun yi ta bayanai iri-iri akan ma'anoninsu ko akan manufofinsu, me ake nufi da waɗannan haruffa. Wasu su ce waɗannan haruffa babu wanda ya san abinda Allah Maɗaukakin Sarki yake nufi da su sai shi, wani sirri ne da ya baura kansa sani. Alif lam mim da kake karantawa, ko alif lam ra, ko alif lam mim sad, da sauran irin waɗannan haruffa da suke zuwa farkon surori, wani sirri ne na Ubangiji. don haka wasu malamai suke sanya su cikin kaso na al-mutashabih fil Qur'an, cewa yana daga cikin abubuwa masu rikici wajen fahimta a al-Qur'ani. A dalilin haka ne yasa wasu malamai ba sa tsayawa su yi bayanin manufar waɗannan surori, wasu kuma sukan ce waɗannan surori a waɗannan haruffa Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a farkon kowace sura don su zama tamkar suna ga wannan sura. Wato asma'u suwar ne, ce suratu Hamim, suratu Alif Lam, suratu Alif Lam Ra da sauransu, kamar sunaye ne aka ba wa surori. Wasu kuma su ce a fawatiha suwar ne, wato Allah yana sanya su ne a farkon kowace sura don su zama kamar mabuti. To abinda yake akwai ko maganar da take tafirin jaye cikin maganganun malamai shine cewa waɗannan haruffa haruffa ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a farkon irin waɗannan surori don su yi tsokaci ga arna kafirai waɗanda suke ƙaryata Al-Qur'ani, cewa Al-Qur'ani ƙarya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ƙirƙire shi, shi ya rubuta shi, ko shifta ake masa yana rubutawa. Allah ya sanya waɗannan haruffa a farkon waɗannan surori don ya gaya wa Larabawa waɗanda suke ja da Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa, ko waɗanda za su zo bayan zamaninsa su ja da shi a kan gaskiyar Al-Qur'ani, cewa shi Al-Qur'anin nan Allah ya haɗa shi ne, ko dukkaninsa maganganu ne waɗanda suka haɗu ta hanyar amfani da waɗannan haruffan da kuke magana da su. Alif, Lam, Ra, Mim, Sad, Ain, Sin, Qaf da sauransu da sauransu. Ana gaya musu haruffan da Al-Qur'ani ya haɗu da su, ake karanta Al-Qur'ani da su, ake jin lafazin sautin Al-Qur'ani yana fita, su ne waɗannan haruffan. Kuma kuma maganganunku na yau da gobe da su waɗannan haruffan kuke yi. To har idan kuna ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya kirkiri Al-Qur'ani, shi ya rubuta shi, shi ya kage shi, ba wahayi bane daga Allah, to ku kawo kamar sa. Tunda dai haruffan da ya haɗu suka bada waɗannan kalmomi na Al-Qur'ani su ne haruffan da kuma kuke magana da su, to ku kawo kamar Al-Qur'ani in za ku iya. To wasu malamai sun ce wannan shi ne sirrin, shi yasa sautari idan aka zo aka faɗi waɗannan haruffan, to abinda zai zo ambatan Al-Qur'anin ne zai biyo bayan su. Ibn Kathir, Allah ya ƙara masa rahama a tafsirinsa, yake cewa idan aka tara waɗannan haruffa da aka buɗe surori da su gaba ɗaya, za a gan su haruffa ne 10. Idan ka cire waɗanda suka maimaitu, in ka ware sauran za ka ga haruffa 14, wanda su ne rabin haruffa na hijaiya, haruffan da mutane da Larabawa suke maganganun su ne yau da gobe da su. Sannan ya ce idan ka lura kuma da waɗanda aka faɗa, su ne haruffan da suka fi kowaɗanne haruffa ɗaukaka a gurin Larabawa. Yana ji da su, sai Allah ya zaɓi waɗannan haruffa 14 cikin sauran haruffa ɗin. Sannan za ka ga suna wakiltar gaba ɗayan haruffa. Akwai haruffan da suke fitowa daga ainihin ƙirji, akwai wanda suke fitowa daga makoshi, akwai waɗanda suke fitowa akan harshe, akwai wanda suke fitowa tsakanin laɓa biyu. To za ka haruffa gaba ɗaya nan ne mafitarsu. To za ka samu waɗannan haruffa 14 suna wakiltar sauran gaba ɗaya. Sannan a cikin su akwai harafin da yake da ƙarfi wajen faɗarsa, akwai harafin da yake da sassauci wajen faɗarsa. Don haka duk wani nau'i na harafi da ake magana da shi, waɗannan haruffa sun wakilce shi. Da za ga malamai sun haɗa waɗannan haruffa gaba ɗaya cikin wata ibara, nassun hakimun qati'un lahu sirr. In ka karanta wannan ibara, nassun hakimun qati'un lahu sirr, to ka faɗi haruffan gaba ɗaya da suka zo a farkon waɗannan surori, nunun, sadun, ha'un, kafun, ya'un, mimun, qafun, alifun, ba'un, ainun, lamun, ha'un, sinun, ra'un. waɗannan sune haruka 14 waɗanda suka zo a farkon waɗannan surori. To wannan ita ce magana mafi rinjaye da malamai suka fi rinjaye da ita wajen bayanin waɗannan haruka ɗin. Ita ce hikima da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a cikin ambaton waɗannan haruka ɗin a farkon kowace sura. Wannan ita ce maganar da aka yi kaito daga Al-Farra Hamshakin malamin lugha din nan, ita ce aka yi kaito daga Qutrub shi ma babban malami ne a harshen Larabci, ita ce maganar da aka yi kaito ta daga Ibn Taymiyyah Allah ya kara masa rahama, Mizzi shi ma shi ne ra'ayinsa, ɗaya daga cikin malaman shi kansa Ibn Kathir kenan. Don haka ita ce magana mafi rinjaye mafi ƙarfi a cikin maganganun malamai na cewa waɗannan haruffa Allah ya kawo su ne don ƙalubale ga waɗanda suke cewa Al-Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi, ba wahayi ne daga Ubangiji ba ko a ba Annabi sallallahu alaihi wasallam annabci, alhalin shi mutum ne ɗaya ne daga cikinsu. Suna mamaki don me Allah ba zai aiko da mala'ika ba, ko kuma ba in mutumin zai aiko a aiko shi tare da wani mala'ika su zo su biyu yana wa'azi mala'ikan yana gaskiya ne kuma su gan shi a surarsa ta mala'ika, ga mutum kusa ga mala'ika tsaye yana wa'azi mala'ikan yana gaskiya ne, kamar yadda muke zaune ɗin nan da Malam Sa'idu ina wa'azi Malam Sa'idu yana gaskiya ne a ce shi ne mala'ika, ba na jin tafsirin zai yi. Saboda haka sai suke mamaki yaya haka za ta faru, wannan ya hana su yi imani kamar yadda Allah ya ce wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula. Allah ya ce ba wani abu ya hana mutane su yi imani da wannan alqur'anin ba, face abinda suke cewa ab'atha Allahu malaka ab'atha Allahu basharan rasula, yanzu ashe mutum irin mu shi Allah zai zaba ya aiko shi manzo ya bashi manzanci ya bashi sako, to shine Allah ya ba su ansa yace qul ka gaya musu law kana fil ardi mala'ikatu da ake a doran kasa mala'iku Allah ya zuba ba mutane ba, yamshuna mutma'innina suna tafiya a nitsai yadda kuke tafiyan nan, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan malakan rasula, to da sai aiko musu mala'iku irin jinsin su wanda shi zai fi dacewa da su, to amma ku mutane ne yaya za a aiko muku mala'iku. Wannan ita ce shubhar da ta hana al'ummomi da dama karɓar gaskiya tun lokacin Annabi Nuhu, Annabi Salih, Annabi Hud, duk sun ta irin waɗannan maganganu cewa yaya Allah zai saɓi mutum jini da tsoka da ƙashi a ce shi za a bawa manzanci irin su wanda bai sha bamban da su ba. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى متى النبي نوح أبن سكا جاء متكينا فكتشي دشي أي ونن با ونبني فاتشي متني لا يكبرك كوينا سوينونا مكو يا فيك أنا سوينونا نونا مكو جرمان كي يدنجا نونا مكو كعفافا إن هو إلا بشر يريد أن يتفضل عليه سوى يتينو لياتي ولو شاء الله لأنزل ملائكة دا ألا يا قداما زي أيكو أنسى قصير سي جهود ملائكة تقانون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين دكا كنم دا سكا وچي أبايا مو وقصب جنس انشي وانا ويب متن يازو ينا تيوانا لألا يكي أنسى قوني لك ألا karshe suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna, iyale wannan mutum ne da aljanu suka sa masa hannu a cikin lamarin wato tababbe ne, fa tarabbasu bihi ku kyale shi hatta hin zai zo ya gama har ma gaga sai ya mutu. Haka maganar da suke yi na cewa yaya za a bar manya-manyan mutane a gari shugabanni ga Makka cike take da shugabanni manya-manya, ga da'ifa cike take da shugabanni manya-manya, amma a kyale su a dauko wani wanda baya daga cikin su a bashi manzanci. Laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, ce bai hana a saukar da alqur'anin nan a ɗaya daga cikin mutane manya-manyan mutanen da suke cikin waɗannan garuruwa biyu, Makka da Da'ifa. Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbih, su suke raba rahama ubangiji ne, hadda za su ce wani za a ba banda wani, nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati, mu muka raba rayuwar muka ba su, wannan muka bashi arziki, wannan ba mu bashi ba, wannan muka bashi mulki, wannan ba mu bashi ba, wannan muka sashi talaka, wannan muka bashi ƙarfi, wannan muka sashi rango, ba mu muka yi wannan ba. To tunda muka yi wannan kuma sai mu ci zaɓar wannan muka so mu ce wannan shine manzo, wannan kuma ya bi shi. Har kuma kuna mamaki, kuna cewa ya za a yi haka, ya ba za a yi haka ba, ce Allah shi ya halicci sammai gaba ɗayansu, shi ya halicci ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida. Kwanaki shidan nan wasu malamai sun ce kamar irin kwanakinmu, wasu kuma sun ce kulle yawmin ka alfi sana wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud, kowace rana ɗaya kamar kwana kamar duk shekara dubu. To Allah maɗaukakin sarki bai kwaranye mana wannan ilimin ba, ya ce mana ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida, bai gaya mana kwanakin waɗanne iri ba, irin namu ko ko irin waɗancan da ya ambata cewa rana ɗaya kamar shekara dubu take, bai yi mana wannan bayanin ba. Don haka sai mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu, fi sittati ayyamin, cikin kwanaki shida, cikin kwanaki shida an fara ranar Juma'a an kare ranar Asabar, waɗannan kwanaki shida yininnika shida da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa. Allah yana iya halittar sammai da ƙasa da kalmar kun fayakun, zai iya, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, duk abin da ya ga dama zai ce da shi kun fayakun, amma sai ya ga dama kuma ya halicci sammai bakwai cikin da ƙasa cikin kwanaki shida, shi ya ga dama ya wannan. Kuna iya ku ce dan me ya yi haka, me ya sa bai yi su su ma da kun fayakun ba, ba ku da iko ku yi wannan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah shi yake yin abin da ya ga dama, ba wanda sai ya tambaye shi me ya sa ya yi kaza, sai dai a tambaye su me ya sa suka yi kaza. To idan yana da dama ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida, tare da cewa kuma yana da iko ya yi su a da kun fayakun, dan mai dade ina gada na zai zaɓi wanda ya bashi annabci bai hana wancan, sai ku yi mamaki ku, an gane ku, sana ku duk wannan gudar hujja ce dan a rushe wannan mamakin nasu, mamakin ake mamaki, ya za su irin wannan mamaki. Shi yasa Allah ya kawo hamza akana lin-nasi akana, wannan hamza din hamzatul istifham, istifhamul inkari, ya yata'ajjabu min ta'ajjub min ta'jibi min ta'ajjubi, ya za su yi mamaki, ai abu mamakin su ne abun mamaki, domin Allah mai irin wannan ikon shi ne kuma za a yi mamaki ya yi kaza bai yi kaza ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce sumastawa ala al'arshi, sannan ya daidaita a kan al'arshi, wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah na zati, a sai sifatul fa'iliya, sifatin ubangiji na zatinsa, irin waɗanda ahlus sunna suke tabbatar da su kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani, suka zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mu a aqidar mu ahlus sunna ba ma ja da wani nassi daga cikin nassosin alqur'ani ko hadisi akan cewa dan menene za a fahimci kaza daga zahirin nassin, ba za a fahimci kaza ba, ma ja da wannan, mun yi imani da abinda Allah ya tsosarta kansa da shi, mun yi imani da abinda manzansa manzan tsira ya wasafta shi da shi. Allah ya sifantu da siffofi na kamala, siffofi masu tsarki na ɗaukaka, siffofi wanda suke nuna cikar ikonsa, ba ma kwatanta shi da wata halitta daga cikin halittunsa ya sha bamban da dukkan wata halitta da ya taba halitta. Sifofinsa sifofi ne na gagarabadau, gagarabatanci. Wannan shine Ubangiji. Don haka istiwa'i ɗaya ne daga cikin sifofin da Ubangiji ya wasafta kansa da shi a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Guri bakwai Allah ya wasafta kansa da istiwa'i, thumma istawa 'ala al-'arsh, thumma istawa 'ala al-'arsh. Guri bakwai Allah ya wasafta kansa da wannan. Babu ɗaya daga cikinsu da muke yi wa tawili, muna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi, daidaito irin wanda ya dace da jalalarsa da isassa da ƙasaitarsa. Ba ma cewa tamkar daidaito irin na wani ko irin na wanci, ba ma kwatanta daidaiton Ubangiji. Uluwullahi subhanahu wa ta'ala abu ne da yake ya tabbata a cikin Al-Qur'ani da nassuka da yawa. Za ka tabbatar da uluwullahi a cikin Al-Qur'ani wurare da dama, banda ayoyin istiwa'i, ayoyi da yawa. A'amintum man fis sama'i, a'amintum man fis sama'i, wai man fis sama'i shine Allah. Ibn Abbas yake cewa a'amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ard fa idha hiya tamur, yace a'amintum azaba man fis sama'i in asaytumuh. Kun amince azabar wanda yake cikin sama in kun saba masa? Kaga man fi sama'i din nan Allah yake nishi. Haka Ibn Abbas ya fassara, a amintum azaba man fi sama'i in asaytumuhu, wane ne zai yi azaba in an saba masa ba Allah? Wannan shine turjumanin Qur'an da annabi ya yi wa addu'a Allah ya koyar da shi tawilin Al-Qur'ani, fassarar Al-Qur'ani. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil al-kitab wa 'allimhu al-kitab. Allah ka bashi fahimtar addini, ka bashi fahimtar sanin Al-Qur'ani. To haka ya fahimci aya, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Duk ayyukan da muke yi zuwa ga Allah yake hawa, hawa zuwa ƙasa. An taba cewa hawa kuma ƙasa? Mutum ya gangara ƙasa ce ya hau ƙasa, cewa ya hau ƙasa. Shi yasa Allah ya sifanta kansa da zil ma'arij, min Allah zil ma'arij, ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Mala'iku suna hawa zuwa gare shi. Hadisin da ya zo yana bayanin ayyukan bayan Allah da muke yi, mala'iku suna yata'aqabuna alaikum mala'ikatu al-layli wan-nahar. Waɗannan mala'iku waɗanda suke canjin aiki na rana su zo, na dare su zo, na rana su zo, kowanne ya zo zai tafi da ayyukan bayi ne zuwa samsu. Shi ne ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib din da Allah ya fada, wal 'amalu as-salih yarfa'u. Magana addu'a mai kyau din kai to zuwa ga Allah take, kuma aikinka na ƙwarai shi zai ɗauki addu'ar ne sama da ita. Yake sabbih isma rabbikal a'la, ulu al-zat, ulu al-mulk, ulu al-shan. Dukkan wata ɗaukaka, ɗaukaka ta zati, ɗaukaka ta mulki, ɗaukaka ta sifa, ɗaukaka ta sha'ani. Wa huwa al-aliyyu al-azim, al-aliyyu shine madaukaki. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ayyuka da suke tabbatar da uluwullahi, sahabbai ba su taɓa samun ɗarɗar ba cikin waɗannan ayoyi, ba su taɓa samun rikici ba a kan su, suna sallama wa Al-Qur'ani kamar yadda haka Allah ya ce shi ya san kansa da kanshi, a antum a'lamu anillah, ba shi ya sifanta kansa da waɗannan ba. Sai a zo a sifa Allah ya sifanta kanshi da wani abu, sai ka ce ba haka yake nufi ba, kaza yake nufi, to ya faɗi kaza ɗin ba. Allah ya saukar da Al-Qur'ani ne don mu ɓace, ba don mu shirya ba. To idan har akwai rikici a cikin bayanan da zai yi, ba sai a sake bayani ba? Sahabbai sun yi wa annabi tambayoyi iri-iri-iri-iri. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil mahiid, yas'alunaka madha yunfiqun. Amma ba a taɓa jin su sun ce yas'alunaka 'anil istiwa'i. Babu inda aka ce yas'alunaka 'anil istiwa'i ko 'anil. Saboda ba su da rikici akan wannan. hal haila sun tambaye shi haila wanda zai tambaye shi ashe al'amari gagarumi irin wanda da ya shafi ubangiji yana da rikitarwa a hankali kuma sabai su shiru ba su tambaya ba su suna tambayar haila ka gani saboda haka so ba su da rikici akan wannan تسليم للقرآن واتباع للنصوص وتنزيه للرب سبحانه وتعالى ابن القرآن يجب سلم وفكي وصمع ابن ديشا في قيبيات ابن ديشا في قيبي ابن ديشا في أبنجج تيت إنن باك جزات أبنجج بل لن تناك جينا دكذا باي دكذا هارك تبتر دونا أبو دكذا فقولي وان دكذا ما كده وانو لحكا نسلنا تكي تكي da bayanai masu yawa akan tabbatar da ululullahi subhanahu wata'ala wato abin mamaki malamai suna karantawa amma kuma ba sa so su karantar da wannan abin da suke karanta ko kaga wani lokaci idan an karanta din da ya karanto wani nassin da zai zama kusa akan aqidarsa sai kaga sauri yake wuce gurbi ka a faɗa ka a ce abinda mala yake fada fa kaza yake so yi sai sauri da gudu sai a wuce gurin ba shari ba bayani wani gurin ma a ce ai ba a fassara wannan ba a fassara wani abu a ce yafi karfin hankalin to a fada mana a gani in yafi karfin hankali baka fada ba ka ga na rikice sai ka ce yafi karfin hankali fadi mana sai a tsallake akwai irin wannan muna jin su da dama wasu abubuwan aka zo sai an kai haƙiƙa fasarawa sai a ce ai ba a fasara wannan sai ai kaki sai a wuce kaga wannan ana kuma karantawa yanzu ka duba hadithul jariya hadithu aina Allah a cikin muwatta sai yana cikin muwatta na Imam Malik duk wani malami da ka kwankwasa shi sai ya ce maka shi malikiya ne yana cikin kaho da maliki to maliku ya rubuta hadisi yana nan cikin muwatta banda sauran littafan hadisi kamar sahih muslim akwai hadisin a cikin a cikin muslim imam ahmad a gurare daban-daban akwai hadisin a cikin as-sunan an-nasa'i as-sughra sunan an-nasa'i as-sughra al-mujtaba akwai shi a cikin as-sunan al-kubra akwai shi a cikin sunan al-baihaqi akwai shi a cikin sahih ibn hibban da sauran littafan aqida da dama sun kawo hadisi hadisin muawiya ibn al-hakam السلل وني بقوي ده يزو يا سامع النبي صلى الله عليه وسلم كنا قرات حديث بلوغ المرام نبي قوي ده يزو يا فقاري ا مسلاجي صحابي سكاي تشا اكن سدا 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 حلقه شي ياي مسو فقاري ا مسلاجي من الله شي ا قالي شي aka kyale shi manzo Allah ya nuna maka cewa ba a masallaci ba a gina shi dan a zo a yi gawadi a ciki ba sun san masallacin su ba irin namu bane duk kafin dukkan duma da ko ina kaga ai ba duk kauyancin mutum ba zai zo ne ba bai maka fitari ba su za su tabba haka ba an rufe shi da wani azara haka can kuma duk tabo in an yi ruwa ma tabe cikin tabo suke sujjada haka yana ga kamar ba bambanci da gonar sa saboda haka yana jin fitari ya ga wasu can a zaune sai ya koma gefe kawai ya tsura fitarin sa sahabbai suka yi za su dake shi annabi ya ce a kyale shi ai ba kauye ne bai san hukuncin Allah ba al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih ba su sani ba to aka je ana sallah ana cikin sallah sai wani ya atishawa shi kuma ya ji karantarwa annabi ta in an yi atishawa a cewa wanda ya atishawa ya rahmukallah shi bai san ba a fadar wannan a sallah ba kawai da yaji wani ya atishawa can gefensa sai ya ce yarhamukallah yana so ya dabbaka sunna sahabbai sai suka kuro shi haka suna hararin shi da ido sai ya ce ya kuke ta hararata sai ya ce ga wadanda da baki ya kuke hararata haka sai suka dinga duka abin da su aka gama sallah da ba wannan ba to dai ko ba gefe guda yana addu'a sai ki cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ya Allah ka tashi din kai ne da Muhammadu kawai zaka ji kai banda mu kada ka ji dan kowa kaga wani wai ta fakiyar wai shi yana ga wadancan ba su tausaya masa ba annabi ne kawai ya tausaya masa ne yana cewa wallahi shi tunda yake bai taba ganin wanda ya iya koyarwa ba irin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ka haram wala nahara wala nadar bai kare ni ba bai tsawace ni ba bai gaya min baka ba don haka da ya tashi addu'a sa sai ya ce in banda su biyu kada a jikan kowa sai Allah ya saki kiran sa aiki ya sabi aka saki kiran shi sai ya ce hajjar ta wasi'a abu mai yalwa irin wannan rahmar ubangiji ka takura ta guri daya haka ka takura mai yalwa wa rahmati wasi'at kulli shay haka Allah ce rahmar ubangiji ta yalwa ki komai kuma ka aje ta akan gobe to shine yake cewa ya rasulullah wata rana ina da kuyanga wacce take fita kiwo da dabbobi na a can kauye sauraka sai ta yi sakaci dabbobin na har kirkice ya zo cinye daya tana zuwa sai na kice ta da wani da uban mai